الرحمن الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامن شبه وده تراتو إن مكتايا شكم وانا بالتاف إن شاء الله واتو بالتاف رفع الملام عن الأئمة الأعلى. Malam ya mana bayan gabatarwa ya kawo dalilai waɗanda wato suke kawo sabani tsakanin malamai. Ya fara mana daga dalili na farko, musamman abin da ya shafi wato ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda suke hanyoyin da suke bi wajen isowa zuwa ga su waɗannan malamai ɗin. To, mala ya yi bayani cewa wasu yana iya yiwuwa sun ji hadisin, wasu kuma ba su ci ba, kamar yadda sabani yake aukuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda wasu a gabansu zai faɗi wasu abubuwa din alhalin wasu ba sa nan, don haka ba dole ba ne su san abin da ya faɗa a dukkanin majalisinsa. To, ya ci gaba da faɗaɗa wannan magana inda ya ce wa inna ma yatafadalu ulama'u من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. شيء أنا سامن في كوني واتو نما لمي دقشكين صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم حتى نموت أن دسك زوبا ينسو ما أنا دا يوان إلمي ما أنا سنن إلمي لفادي وان دي يفسنن فادي إلمي يفسنن هكونشا هكونشا ما تيوا يافو وان دا بي كيشبا. Haka nan aujau da tihi ya ce ko kuma a ingancin shi ilimi ɗin, don wani tayu yana da ilimi mai yawa amma ba mai inganci ba ne. Misali, wani yana iya kiyaye hadisai masu yawa amma kuma hadisai ne ba masu inganci ba. To, kaga wannan ilimin nashi ba shi da cikakken inganci. Kamar irin masu wa'azin bakin kasuwa, masu wa'azin turmi, mutum zai ta ba da labarurruka wanda ba su da inganci. Daga ji ma ka san labaran ba daga mafita mai kyau suka aka same su ba. Wasu tatsuniyoyi ne, wasu kuma labaran wasu al'ummomi ne ake ɗebowa sai a ratsa su a shigar da su cikin wa'azi. To, irin waɗannan za ka samu akwai ilimin amma kuma ba yi da inganci. Ya ce wa imma ihaqatu wahidin wa amma ne, sai a gyara wa amma. Cewa amma ihaqatu wahidin bi jami'i hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa hadha la yumkin iddi'auhu qattu. Yace amma dai gangane sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su, mutum yace ya san duk wani zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace wannan babu wani da zai yi wuya yi da awar wannan ko da so daya. Ana ba wanda zai zo yace yau shi duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga farkon sa har zuwa ƙarshe ya san su, wannan babu wani wanda zai yi da awar wannan. Yace wa atadi dalika bil khulafa'ir rashidin, kuma abin da aka yi anan shine khulafa'ur rashidun, wanda su ne khalifofi da suka wato zamanto shugabanni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, jagororin wannan al'umma. Wato a gaban su shine Abu Bakar radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abi Quhafa, sai kuma Umar ibn al-Khattab, sai Uthman ibn Affan, sai Ali ibn Abi Talib. Wannan sune suke gaba da kowa. Saboda ne, saboda ma'ana alaƙar su da kusantar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ta sauran. Kun gane ko? To, abin lura anan shine idan dai har waɗannan guda hudu ba su iya sanin dukkanin zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun gangane su ba, to ba wani wanda zai zo bayan su ya ci su. Kun gane ko? Ce radiyallahu anhum alladhina hum a'lamul umma, بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأنه سنة ما في فنن الأمة نم da dukkanin al'amura na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunnoninsa in kana maganar sanin hukuncin addini ne to waɗannan mutanen su suke gaba da kowa babu wani wanda ya kamo su wa ahwalihi da kuma wato halaye daban-daban da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya aikata wani abu ko yayi wani abu khususan as-siddiq radiyallahu anhu yace musamman ma shi Abu Bakar radiyallahu anhu saboda kusanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda lokutan su suke wato lokacin da yake samu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi na kowa kamar yanda zai zo yace bal kana alladhi lam yakun yufariqu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama habaran wala safara wanda shi baya taba rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a halin yana zauna a gari ko kuma yayi tafiya mana kode yaushe kenan kaga in yana nan kode yaushe zai iya sanin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke aikatawa zai fi wanda ba sa tare da shi bali ya kasance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da babu wani sai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka shiga kogo da za a yi hijira kaga babu wani daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar gane ko Allah yake illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا su biyu ne kadai a wannan lokacin da haka yana da wani lokaci da yake banta daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bal yakunu ma'ahu fi ghalibil awqati kai Abu Bakar radiyallahu anhu yakan kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafi yawancin lokutan sa hatta innahu yasmuru indahu bil layli fi umuri muslimin hal ya kasance yakan kashe dare shine afsamar ma'ana sukan kashe dare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen tattauna al'amari da ya shafi al'ummar musulmi wa kadhalika umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hakan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shine na ukun su fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kathiran ma kana yaqulu domin yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su da yawa akan ji yana cewa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar su da yawa yakan faɗi wannan magana da yake da ni da Abu Bakar da Umar mun shiga kaza ko mun je kaza ko mun fita daga waje kaza yana yawaita faɗa wannan me yake nunawa alama ne na kusancin su da shi alama ne na cewa mafi yawancin lokutan su suna kashewa tare da shi ma'ana suna zama tare da shi mafi yawancin lokutan su in gane ko in kaga lokacin da ya zamanto ba sa tare da shi lokaci ne da za a iya kirge shi ba lokaci bane mai yawa da za a ce yau ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma innahu ma azalika amma duk da haka da wannan kusancin kaga ya kamata a ce ai in a hankalce ne a ce wannan kusancin ya sa wato ba abin da ya buya musu na al'amarin addini ko inda suna tare da shi wahayi na sauka mushi yana musu bayani da safe da rana suna tare da shi a cikin gidan shi ma za a ce ma Abu Bakar ya shiga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya shiga suna tare ko wannan lokacin a ce Uthman ya shigo ya same su a cikin gida din so da yawa zaka samu haka gane ko to amma duk da haka ce nan masu ila Abu Bakar radiyallahu anhu an mirasil jadda lokacin da aka tambaye Abu Bakar radiyallahu anhu akan wato gado na kaka wacce take uwar uba ko uwar uwa mutum ne ya rasu ya bar wato asalin yan uwansa daga ciki kuma har da kakar shi wannan kakar ta shi ne ya kasanta a cikin rawan gado a waye ya sani me ake ba kaka a cikin rawan gado ha eh kaka mace sudusi to shi sudusi din nan ya zo ne a cikin alqur'ani Allah ya rubuta cewa ba ta sudusi akwai inda Allah yake a ba kaka sudusi uwa dai an san akwai inda Allah yake a ba ta sudusi ko inda Allah yake a bawa uwa sudusi shine Allah yake wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun ko mahaifin shi da mahaifiyarsa kowanne ɗaya daga cikin su yana da sudusi shine kashi ɗaya cikin shida na dukiya in ya rasu in yana da ɗa in gane ko to uwa an ce sudusi ne to ita kaka fa ba inda Allah ya ambace ta alqur'ani cewa ga rabanta shi yasa da aka zo aka tambaye Abubakar radiyallahu anhu menene abin da kaka za ta samu kuma shi da taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya furta wani abu akai ba cewa ga abin da kaka za ta samu bai taba sani ba ko bai taba ji ba kala da aka tambaye shi akan haka din ita kakar ce da kanta ta zo ta yi tambaya da haka da aka zo aka tambaye shi yace malaki fi kitabillahi min shay baki da komai a cikin littafin Allah kaga wannan yana nuna Abubakar radiyallahu anhu duk wato ayoyi da suka yi bayani akan abin da ya shafi rabon gado ya san wanda suka zo a littafin Allah da haka yake cikin dukkanin ayoyin da ya sani na alqur'ani wato a hukuncin Allah ba ta da komai a littafin Allah sai ya ce wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min shay haka nan cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni dai ba ni da masaniya akan abin da za a baki ban sani ba ban san kina da wani rabo ba wannan shine hakikanin ilimi mutum ya faɗa abin da ya sani ya faɗa abin da bai sani ba in gane ko sai ya ce walakin as'alun nar amma ki je zan tambayi sahabbai wannan yana nuna wato tawabu kaskantar da kaina Abubakar radiyallahu anhu ma'ana yana mai kaskantar da kai wannan yana nuna tawabu insa yace zai tambayi mutane kaga Abubakar radiyallahu anhu bai ce to shikenan tunda ban sani ba ba wani wanda ya sani an gane ko kamar yanda yanzu ake samu ce duk abin da ya bayar da fatawa duk wanda yazo da sabanin haka to ba daidai bane nashi ne daidai da Abubakar radiyallahu anhu shi yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa sanin hukunce-hukunce na shari'a a wannan lokacin in gane ko bal a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu me ya faru an yi sabani wani suka ce ya mutu wani suka ce bai mutu ba waye ya tabbatar musu da al'amari guda daya Abubakar radiya shine yazo ya duba yana fitowa yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat shine yanke musu wannan sabanin kuma aka tsaya a haka saboda haka wannan ya nuna masaniyarsa in gane ko to amma duk da haka yace mata ki je zan tambayi mutane in ji ko akwai wani wanda ya san wani abu daga cikin wato hukunci na shari'a da yake bayani akan ta sanki fa sa'alahu Abubakar radiyallahu anhu sai ya tambayi sahabbai ma'ana ya tara shin akwai wani a cikin ku wanda ya san wani abu da ya shafi gadan kaka wato uwar uba ko uwar uwa menene kasanta na gado a cikin shari'ar musulunci in an same ta fadama al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu dai daga cikin sahabbai shine Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu sai ya miƙe da shi da Muhammad ibn Maslamata al-Ansari wani mutumin Madina ana kiran shi Muhammad ibn Maslamata al-Ansari radiyallahu anhu sai suka tashi fa shahida suka shaida annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a'taha as-sudusa suka shaida cewa lallai mun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta kashi daya cikin shida na gado to anan Abubakar radiyallahu anhu ya ce musu a'a ku fa ni na fi ku sani haka ya gaya musu Abubakar bai gaya musu haka ba Abubakar radiyallahu anhu yace a nemo ta aka nemo ta yace to ga ka sanke an samu to kaga wannan yana nuna na farko tsoron Allah shi radiyallahu anhu na biyu ladabin shi na hanyar bayanin abin da ya sani da wanda bai sani ba in gane ko ba mutum ya dauki kanshi cewa shi in fatawa ba daga wajen shi ta fito ba to duk barna ce kuma ana cikin wannan kaca-kaca an gane ko wani zai bada bayani ya ce duk wanda ya baka bayani sabanin abin da na baka to kar ka dauki fatawarsa an gane to wannan kuskure ne ba inda zai ce in dai har akwai abu da Abubakar radiyallahu anhu ya zamanto wani abu ya goyen masa a shari'a, to babu wani bayan sa da zai zo yace ba abin da ya goyen masa. An gane ko? Saboda haka waqad ballagha hadhihi sunna Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma, haka nan Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma ya tabbatar da wannan wato sunna din an samu daga wajensa. Da haka Abu Bakar radiyallahu anhu an tambaye shi abu bai sani ba, ya tambayi sahabbai, yasa ba laifi bane a tambayi mutum cikin abin da bai sani da yace bai sani ba, wannan ba laifi bane, bal wannan shine hakikanin ilimi. An gane ko? Dan babu wanda ya san komai sai Allah. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, haka Allah yace wa fawqa kulli bi ilmin ali, sama ga duk wani mai sani akwai wanda ya bi shi, kuma wanda ya bi kowa sani shine Allah madaukakin sarki, ba mai sanin Allah. Walaysa ha'ula'i thalatha, yace waɗannan guda ukun da aka ambace su wanda suka ambato abin da shi Abu Bakar radiyallahu anhu bai sani ba, da shi wato Mughira dan Shu'ba, da shi Muhammad ibn Maslamata al-Ansari, da shi Imran dan Husayn, yace babu ɗaya daga cikin mutum ukun nan wanda suke daidai da Abu Bakar. Kowa ya san ba su kai shi ba, ba su kai shi a cikin falala ba, ba su kai shi a kan sabiqiyya ba, an ce sabiqiyya shi ne ya riga su shiga musulunci, ba su kai shi a nan ba, ba su kai shi a kusanci ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a sani na shari'a ba su kai shi ba. Saboda haka, amma duk da haka yake cewa wa ghayruhu min al-khulafa, haka nan wasunsu daga cikin khalifofi waɗannan mutanen ba za a haɗa su da su ba. Yace kuma qad ikhtassu bi ilmi hadhihi sunnah allati qad ittafaqat al-ummah 'ala al-amali biha, amma duk da haka sai Allah ya kebance su da wannan sunna, suka santa wanda kuma al'umma ta yarda da aiki da ita. Da hakan an ce wato hukunci ba dole sai a ce mutum ɗaya shine ya san komai da komai ba, tayo abin da ka sani iyaka wanda ka sani ne, wani yana iya zuwa ma da sabon da abin da baka san shi ba. Abin da yasa wannan bayanin yake da muhimmanci a irin wannan lokaci namu, wani lokacin aka yi bayani na wasu hukunce-hukunce wanda kila da mutane sun gino a kansu, in aka zo aka yi bayani sai ake ai akwai wani hadisi da ya tabbata da yake bayanin cewa wannan abin da ake akai ba haka yake ba, an samu sabani zai wani ce a'a mu fa abin da muka sani kenan, kuma da shi zamu ci gaba da hadisi. Ya in Abu Bakar har ne dauki abin da wani ya kawo masa na hadisi ya aiki akai shi, to mu su waye da ba za mu yi aiki da abin da wani ya zo da shi ba, musamman matukar wannan abin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baka da dalili, ba mutum bai da wata hujja a ce yau ga abu ya zo. Mutane sun gina akan wasu abubuwa, ko aiki na ibada ko wani aiki na mu'amala, sai aka samu sunna yanzu ta tabbata ta kore wannan abu, shi kuma a duk irin littattafan da ya karanta su bai taba sanin wannan ba, da aka kawo kuma ya tabbata ya gane cewa wannan abun ga yanda ya zo kuma hanya mai inganci ne ya kamata ya yi, sai ya karba ya aiki da shi. Indai har Abu Bakar zai karba abu, me yasa Abu Bakar bai kore ya ce ba zan yi aiki da shi ba? Saboda haka wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa, yana daga cikin abin da zai takaita mana sabani. Yace wa kadhalika, haka nan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lam yakun bi ilmi sunnat al-istibad, Umar radiyallahu anhu bai san, ba yi da masaniya a kan menene sunna wajen neman izini in za ka shiga gida. In gane ko? Hatta akhbarahu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, har sai da wato Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya ba shi labari. Abin da ya faru shi ne wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya tafi gidan Umar radiyallahu anhu a cikin Madina, da yaje ya yi sallama ya ce assalamu alaikum a adkul, so daya ba amsa ba, ya sake cewa assalamu alaikum a adkul so biyu, ya sake yin na uku. A lokacin da ya yi na uku nan ya ji ba amsa mishi ba, sai ya juya ya tafi, sai ya bar bakin gida. Gane ko? Da ya tafi sai Umar ya fito ya san manya Abu Musa al-Ash'ari, da ya fito sai ya ga baya wajen, sai ya sa tufafin shi ya zo ya yi tattaki har ya samu Abu Musa al-Ash'ari, ya ce a ya kai sallama sau uku kuma baka ganni ba da baka ganni ba sai ka tafi sai yace abinda na sani kenan daga annabin Allah yace a baka isa ba ya akai ni ban sani ba sai ni ban sani ba sai ka ga mun inda ka samu wannan abu Abu Musa al-Ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yake to sai ka bar shaidu guda biyu shikenan yarki Abu Musa al-Ash'ari suka zo wajen mutane suna zaune mutanen Madina ana zaune aka ga Umar ya taho da shi a rike suna jayayya Umar yace to ga abin da ya faru tsakanin mu da Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya bada labari yace ga shi haka ne sai Abu Sa'id al-Khudri yace wallahi ba wanda zai ba Umar amsa sai wanda yake mu karancin shekaru ma'ana abu ne da kowa ya sani dan haka Abu Sa'id al-Khudri ya tashi yace ni na shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ina ba Abu Musa shaida sai Umar yace to naka Umar Farabi ya dawo an wanda ake buga misali da shi wajen sanin shari'a da abin nan yace bai san wannan hadisin ba to mutum shi waye da zaka ce mishi hadisi yace shi ba ruwan shi da wannan hadisi saboda haka Umar Farabi ya dawo an yace bai sani ba shi da suka gaya mishi suka bashi labari kuma a lokacin ya fahimci haka din ya gane kuma ya dauka abu wannan hukunci kuma ayar tana nan a cikin Al-Qur'ani gane ko ana karanta ta فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم سورة كما قال صلى الله عليه وسلم يجي دول لين من استئذان سوءك بأمسى مجمع تويتك كما أبو موسى الأشعري يا سمونا هكون شنيتك كما يجي في يجي أمسى دليل كما يجي أمسى يجي حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد الأنصار متعنى مدينة دي ستا مش شايدة شايدة أي مومن سوانا وزن دليل دي يسا عمر بي سوانا حديث با عمر رضي الله عنه لوكا شن دي داو مدينة أي جرار جمكة زوا مدينة يا شغلتو دا أي كن أبن دا دي بي وإياد سارة كما كسنشي لما زال صلى الله عليه وسلم عار يا شهر شوا شيد وانا أمين سا شكني واتو مسنيا suka raba ma kansu kwanaki yace to ni in na tafi nema abin da zan ci ka zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji min abin da zai fada in na dawo ka ban labari ni kuma washe gari sai ni na zauna kai ka tafi nema abincinka in ka dawo na baka labari haka kike saboda haka abinda kuma ba sa nan ba su sani ba kaga ba yanda za a yi ku san shi in ba wani ya ba su labari ba yace wa Umar radiyallahu anhu a'lamu mimman haddathahu bi hadhihi sunnah kuma kowa ya san cewa Umar radiyallahu anhu ya fa Abu Musa al-Ash'ari ne ya fi shi sani amma da kai bashi labarin kuma wani abu da bai sani ba haka Allah yana kebance kowa da wani abu daban yace wa lam yakun Umar radiyallahu anhu aidan ya'lamu anna al-mar'ata tarithu min diyati zawjiha haka nan kuma Umar radiyallahu anhu bai san cewa wato a cikin hukunci mace tana cin gadan diyar mijinta ba ngani ko in aka bada diya ta mijinta cewa ta ci gado daga wannan diya din Umar bin san shi ba bal yara anna diya lil aqida yana ganin kawai diya in an raba ta dangin mutumin su ne za su raba a tsakanin su ngani ko saboda idan ma aka tashi biyan diya idan mutumin zai biya diya ga wasu ai dangin shi ne za su biya mishi ngani ko addiyatu alal aqila dangi su suke biya ma mutum diya to sai yana ganin cewa idan shi ne abin ya fada a kai shi ma'ana tunda su dangin shi ne za su biya mishi to haka nan idan shi ne abin ya fada a kan shi aka nemo diya aka bayar to dangin shi su suka fi cancanta amma banda matar shi to sai Umar ya dauki wannan fahimtar yace hatta kataba ilayhi al-dhahhaf ibn sufyan al-quladi radiyallahu anhu wa huwa amirun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama ala ba'd al-bawadi haske da wani daga cikin sahabbai da ake kiran shi al-dhahhaf ibn sufyan ya aika ma da umar radiyallahu anhu littafi yana bashi labari yace anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam warafa imra'ata ashyam al-dhabadi radiyallahu anhu min diyati zawjiha ce ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da gado wato na matar Ashyam Abdubabi daga cikin diyar mijinta ya ba ta gado ma'ana ta samu gado fa tara ra'ayahu idan ka sai Umar ya bar ra'ayinsa yanzu mun ma san mu tambaya tsakani da Allah ra'ayi nawa muke bari namu kuma mun san ra'ayi eh ijtihadi ne amma duk ijtihadin ka da hasashen ka da binciken ka in ya ci karo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yi da shi sai mutum ka tambaye shi sai ya ce to aini ya san hasashen abinda na sani ne ko abinda malami na karantar da ni kenan sai to shikenan ga uban malamai gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abin sabani abinda malamin sai karantar ni a hakan kuma sai mutum ya ce shi ya cije ba zai canja ba to kaga wanda yayi haka me yayi kenan wa ittaba hawahu ya bi son zuciyarsa an gane ko ya bi son zuciyarsa kenan indai har irin su Umar radiyallahu anhu za su bar abinda suke a kai su koma ga wani abu saboda dalili mai ƙarfi ya zo to babu mutum bai da wani dalilin da zai ce shi zai makare har illa ma sha Allah har sai san da ya mutu an gane ko ya zama yani daga ita ya fara kuma gare ta zai koma in mutum bai sa abu ba bai sani ba in hukunci ya zo bayani shi kenan zai ka abin nan ɗinsa ko ala wa kala yace law lam nasma' bi hadha laqadaina bi khilafihi yace wallahi in ba dan da muka samu wannan labarin ba wannan hadisi wallahi da mun yi hukunci da sabaninsa yace amma tunda hadisi ya zo ba maganar wani hukunci ai babu cin karo da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an abu ya zo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya aikata ba maganan ka jira wani ya ce kuma ga abin da zaka yi in gane ko ba wani wanda zai ga ma ga abin da zaka yi musamman in har ka fahimta ba wani wanda zai ce ma ga abin da kuma zaka yi kaman ka dau misalin mutanen da suke takaita alwalarsu akan gabbai guda hudu da aka ambata a alqur'ani akwai sai ya ce shi dan qur'ani ne kawai duk abin da ya zo a qur'ani shi zai aiki da shi wanda bai zo ba ba ruwan shi fa bai ayi hadisin ba da hudu ne ce to shi kenan fa ki du wujuha kum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah shi hadisi ya zo ya tsaya yana ta aiki da wannan shi kenan mun bar shi yana ta aiki da wannan abu sai dai aka zo aka samu hadisin Umran bawa Uthman radiyallahu anhu yace na kawo ma Uthman radiyallahu anhu abun alwala fatawadda'a wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi alwala tamkar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke alwala ya karkata abun alwalan ya wanke hannuwansa kafin ya tsoma hannun shi a ciki ya wanke hannunsa so uku ya kurkura bakinsa ya shaka ruwa a hancinsa ya fashe ya wanke fuskarsa so uku sannan ya wanke hannuwansa so uku daga nan har zuwa gwiwa sannan ya shafa ruwa a kansa ya mayar gaba ya dawo ya mayar baya dawo da shi gaba sannan ya shafa ya wanke kafafuwansa so uku sannan yace wallahi na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala irin alwalan nan tawa inji Uthman yace kuma bayan yayi irin wannan alwalar sai yace duk wanda yayi alwala irin wannan alwalar tawa man tawabba'a nahwa wudu'i hadha ثم قام فصلى ركعتين sannan ya miƙe yayi raka'a biyu lam yuhaddith fi bima nafsuhu bai yi zancen zuci a ciki ba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi abin da ya gabata na kurakuransa to sai wannan alwalar ta Uthman ta zo mishi shine wanke fuska da hannu da kafa da kai ya zai da ita sai ce bai yadda ba shi manzo Uthman ne fa yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya gani yace ni na ga yayi haka kuma yace duk wanda ya haka ga fata mako to ya zaka sake takaita akan guda hudu to kaga sai wanda yake gaskiya ke to akwai mas'aloli da yawa suna ne sai ka dau ma'auni akan wannan mas'ala in gani ko sai ka dauki ma'auni akan wannan mas'ala wannan ta zama kaman ta zama ma ma'auni ne in gani ko wasu mas'alolin kila za a faɗa wani ya ce to ai an soke shi a ka dau wannan ta zama ma ma'auni sai ka auna ta akan sauran mas'alolin in gane ko ka auna ta akan sauran mas'alolin kada yace wa lam yakun ya'lamu hukmal majus fil jizya haka nan da aka zo lokacin majusawa majusawa sune masu bauta mota in gane ko Umar radiyallahu anhu an samu sabani da shi ce to su dai majus su ba ahlul kitab bane in gane ko kuma su ba nasara bane ba yahuda bane kuma nasara da yahudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karban haraji idan har suka yadda za su zauna a kasan musulunci
to yanzu an samu majusawa su kuma ba mushrikan larabawa bane wanda aka ce a yaƙe su to yanzu ya za a yi da su su kuma ngani ko Umar yayi ta tambayar mutane ce shi bai sani ba bai sani a zai da su ba sai da aka bashi labari Abdulrahman ibn Auf radiyallahu anhu ma ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sunnu bihim sunnata ahli alkitab cewa ku bi da su irin tafarkin ahli alkitab ku karbi jizya akan su kamar yadda kuke karba kan ahli alkitab da kan an samu majus sai a karbi abin nan sai a karbi jizya a wajen su a karba haraji kamar yadda ake karba a wajen ahli alkitab saboda wasu ruwayoyi sun zo duk da yake ya takaita ne ga maganganun Aliyu dan Abi Talib cewa su asalin majus suna da littafi ngani ko wani abu ne wanda yake mu'allaka cikin tarihi cewa suna da littafi to saboda saban Allah madaukakin sarki Allah ya fatar da wannan littafin a cikin su kenan fil asl suna da wani littafi ngani ko shi yasa su majusawa mutum yana iya auren ƙashi yana iya auren ƙanwar mahaifiyarsa su a cikin su ba laifi bane ko ya hada yaya da kanwa ko kuma kanwan uwashi da waye ne ya aure shi wani malami ne a cikin su ya ba su wannan fatawar kuma suka yi aiki da ita je suka bata littafin ya bace gaba dai Allah ya dauke shari'a kamar yanda yazo hadisi ne mu'allaq kuma mawqufun al-kar riwayar Aliyu dan Abi Talib al-muhim maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da ahlin kitab amma shi Umar ne kaje bayan Umar ji yana tunanin ko a yaƙe su ne ngani ko kaga su ahlin kitab Allah cewa yayi hatta yi uqul jizya har sai sun bada haraji an yadda su bada ita a hannu an ce a kashe ngaje ko qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhammuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinan hajji min alladina utul kitaba hatta yi uqul jizya to su maju ba a yi magana ta alqur'ani to sai ina ba a san hukuncin su to sai Abdurrahman ibn Auf ya ce ma Umar ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato ka karbi haraji a gare su domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karba daga majusa wanda garin da ake kiran shi Hajar wani yanki ne ngani ko walamma kalima Umar radiyallahu anhu sar lokacin da Umar ya kai wani waje da ake kiran shi sar wato wannan ƙarshen yankin ƙasar Larabawa kuma farawa na yankin ƙasar Romawa kenan ngani ko to Umar radiyallahu anhu ya fita kaman yanda yake rangadi yake kewaya waɗanda ya daura musu nauyi na shugabanci to ya fita yana tafiya da ya kai daidai nan wajen nan sai labari ya zo mishi cewa an samu wato barkewa wata cuta kaman irin fadara ngani ko ko cuta wacce take gama gari sai ya ji labarin cewa an samu farkewar cuta a ƙasar Sham din da zai shiga kuma ya zo iyaka ngani ko mutum ya tashi daga nan zai tafi Kano sai ya ji an ce kwalara ta shiga Kano kuma shi yana dab da shiga Kano misali a ce yana tudun wada ngani ko sai ya gana ta kawo marasa lafiya aka ce ai daga Kano ake jibo su akwai kwalara to zai ce tunda na kai tudun wada kan ba magana dawowa ko a ce na ɗan gora misali ko yana tuga kwanar tuga misali ko a ce to ai an ce cikin gari akwai kwalara duk wani ce to ai ni abin da zai kai ni cikin gari kasuwa ko ya zanje na fito ko ya kamata ya je ko ya kamata ya tsaya har ya je sai ya tsaya in ya yi imani da kaddara Allah ba ya ce duk abin da ya same ni Allah ne ya rubuta mu eh to al-muhim wannan matsalar ta faru Umar radiyallahu anhu sai ya samu kansa a cikin hali mai wuya lokacin da abin ya faru an samu sabani ana magana sabani amma mu dinga duba yanda sahabbai suke sabani yanzu wannan abubuwan da suka gabata na Abubakar da Umar da aka yi sabani aka gaya musu dalili sun daina magana da wanda suke sabani yanzu sun daina bin sallama sun daina bin sallama to sai mu dauki darasi daga wannan dan kai sabani da mutum ba shi zai hana ka dinga magana da shi ba shi shari'a da dacewa da ka tafi abin da yake ka gane gaskiya gaskiya ce ka bi ta wannan da Allah kai ba kai saka daura maka akan wannan ba da haka dan kun yi sabani da mutum ya ki karba abin da yake nan al-muhim ma ala rasuli illa al-bala sai na je gidan shi na yi sallama da shi sallah da shi ba laifi a ciki ba irin yanda muke a zamanin yanzu ba da mun yi safani da mutum wallahi abin da ka bada ba haka bane kai ma kuma ba haka bane shikenan sai a jada ga kowa sai ya yi sai a daina magana da juna sai a raba komai a raba gari a raba ruwa ngani ko wani ma sai su wuce waje har da yanka ma ba za a ci ba saboda kawai matsala fardiyya ba matsala ba ta cewa Allah an kore Allah ba a'a matsala fardiyya matsala karama wacce take reshe ce ba wai asali ba ce sai a dinga sabani a kanta ma'ana mummunan sabani da sabani dole za a same shi amma yaya kamata a yi mu'amala da shi to lokacin da Umar radiyallahu anhu ya gabato Sham sai ya yi shawara da al-muhajirin al-awwalin alladhina ma'ahu isra ta Allah sai Abu Ubaida da sauransu daga cikin mutanen Madina kuma su ma ya shawarce su sannan muslimatul fati wannan kamar malai yana jera mana mataki mataki ne na sahabbai farko darajar farko sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sai kuma al-ansar daga al-ansar kuma sai wanda suka musulunta ranar fathu makka su suke bin su ngani ko akwai ahlul shajara bai'atul ridwan to kowa a cikin su da suke zaune Umar kaga a matsayin shi na shugaba sai ya shawara da kowa da kowa kowa ya faɗi ra'ayin sa wani yace kar a shiga ngani ko wani yace a shiga amma duk cikin su ba lam yukhbirhu ahadun bi sunnati ba wanda ya bashi labari na cewa ya ji manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga ko kar a shiga kowa yana faɗan fahimtar sa ba wanda ya kawo wani dalili dan haka ba laifi bane dan kai magana da mutum ka ce kawo man dalili daga sunna asali ne saboda haka ba wanda ya zo da dalili na sunna sai da har yanzu kuma shi Abdurrahman ibn Auf din ya sake zuwa baya nan san da aka yi wannan sabanin ya je biyan bukatar sa ya tafi ko kama ruwa ko wani abu aka yi ta wannan sabanin shi duk baya nan kuma jela cikin as-sabiqina al-awwalin ya cikin wanda sai hijira daga farko to lokacin da yazo sai yace to aini na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala fa akbarahu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ta'un wa annahu qala idha waqa'a ta'un bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wato annoba ngani ko cuta ne barkewa ta barke a cikin wani gari kuma kuka samu labari ma'ana kuna cikin garin cutar ta barke fala takhruju kada ku fita firaran min dan gudu daga wannan cutar wa idha sami'tum bihi bi ardin idan kuka ji labarin wannan cutar kuma ta shiga wani gari fala taqdamu alayhi kada ku shiga dama daga cikin wanda suka ja da Umar radiyallahu anhu akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah shi ya tantar Umar yake cewa ai mu shiga kawai an firarun min qadarillah yanzu Umar zaka tsere mu abinda Allah ya hukunta mai kai mu shiga kawai ba wani magana in ja da baya ai Allah in ya kaddara za ta same mu zaka same mu ce a firarun min qadarillah to amma Umar ya bashi amsa da ya samu wannan shi Umar yana cikin cewa wanda ba za a shiga ba amma yana so ya ji ra'ayin shi sai yace firaran min qadarillah ila qadarillah mun tsere mu kaddara Allah ne zuwa wata kaddara Allah dan haka Umar radiyallahu anhu sai ya samu mafita saboda ne an zo masa da dalili ngani ko dalilin da waɗannan duk da sani to sai Abu Aman bin Auf ya zo da wannan dalilin ya bayyana wa tadhakkara huwa wa ibn Abbas radiyallahu anhum amra alladhi yashukku fi salatihi haka nan sun yi tattaunawa tsakanin shi da Abdullahi dan Abbas cikin mutumin da yake kokwanto a cikin sallarsa mutum ne ya shiga sallah ta na'asa yana cikin sallar shi sai da ya kai kamar raka'a ta uku haka misali ko raka'a ta uku eh ta uku sai dinga ganin kamar a raka'a ta uku yake ko ta huɗu ma'ana yana kokwanto bai san ma ina sallar take ba ta kai ya batta tun a can da ya kabbara ya manta ne yake ya shiga wani tunani sai da yazo sai yayi raka'a take ga kamar zai zama ta yani kamar ta uku to yanzu me zai sallar ta bashi ko zaman sai ya zai ko me ya shiga ko kwanto ne yanzu ba yana ganin kamar ta uku yake kamar ta zai yayi sai ya kamar bai ba ko kuma ka dauki misalin mutumin da ya shiga sallah ma'ana ya san dai daga gidan shi ya shiga bayan gida gane ko daga gida ya shiga bayan gida dan da za a shiga sallah da ya fito daga bayan gidan nan sai da kuma sallaci sai da ya zo har ya yi nafila guda biyu an shiga an yi kafara ana raka'a ta biyu sai ko kwanto ya zo mishi ya yi alwala ko kwanto ya zai a sallah abu da yake da zai sa ya shiga ba da ko kwanton da yake yanzu bai yana ko kwanto ne kamar ya yi alwala ne kamar bai yi alwala ya yana bayan gida ne ya fito amma daga bayan gidan ya tabbatar da shi ana yin alwala bayan gida ko ba yi to a asalin gini ya yi alwala ke duk wanda ya shiga bayan gida ya gama tsarki komai har ya fito ya tabbatar da masallaci me ya gini a kai shi ne ya gini ya gini shi a kai yauwa to matsalolin za su zo ma shi ne za ka dinga gane inda ake samun sabari ko? to za mu ji menene suna ta zuwa kan irin wannan in gane ko? ko mutum yana cikin sallah ya zo raka'a ta uku sai yana jin kaman wato iska ta fita daga jikinsa ma ya dinga jin motsa a jikinsa ko ya ji cikin shi ya yi ƙara amma ƙaran nan daga cikinsa ne bai kai can ƙasa me zai yi yana jin fa ƙaran nan kamar ta warware mishi alwala ba to shi wannan ba kwanto ba ne cikin hadar mun zo kan matsalar ka shi ba kwanto ba ne cikin hadar hadas ne mana ko kwanto ne cikin hadas mana inda yana tunanin kamar ta karye kamar ba ta karye ba amma asali ya shiga sallar da miye sai ya gini a kan asalinsa ma tabbata bil yaqini la yazulu bil shakk abin da ya tabbata da yaqini ko kwanto ba ya warware shi fa in kana gida ta yi shi ne magana abin da ya sake magana a karanta a mazhabar malikiya duk ko kwanto ya zo shi kenan sai ka rushe sai ka yi gini sabon abu in gane ko amma sauran malamai sun saba guda uku Abu Hanifa Ahmad da kuma Shafi amma Imam Malik yana ganin cewa har ka samu kokwanto a cikin hadar to ka rabu da wannan kokwanton ka yi gini kawai akan sabon abu ma'ana ba ta kaje ka sake alwala kawai shi baka yi ta ba in gane ko to ga dalili shine yace Abdullahi dan Abbas da Umar radiyallahu anhu sun yi tattaunawa akan al'amarin wanda yake kokwanto cikin sallar sa amma dukkan su ba su da wani masani fa lam yakun qad balagat sunnah fi zalika kuma dukkan su Umar bai samu dalili akan haka ba bai sani ba hatta qala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu har yau dai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya sake zuwa da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innahu yafrahu shakka wa yabni ala mastayqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yayi wurgi yayi jifa da wannan kokwanton yayi gini akan abin da ya sani da haka ina tunanin cewa misali na yi alwala mutum sai da ya gama alwala ya kare alwala ya shiga masallaci sai ya fara tunanin cewa kamar a alwalan nan bai yi shafar kai ba me zai yi sai ya gini akan yaqini akan yaqini duk wanda yayi alwala ya shafa kansa fa yabni adad yaqini wa yatruku shakk ko kwantan bai zo ba sai da ka gama alwala in gane ko inda misali kana cikin alwala ne wani abu ne daban misali kana cikin alwala ka kurkura baki sai kake ganin kaman baka wanke hannunka wanka zo kurkura kaga kana shi alwala lokacin da sauki kana iya kuma ka gyara kai gini akan yake in gane ko to amma har ka je ka shiga sallah sai kake ganin kaman alwalan nan da kai baka shaka ruwa a hancin ka ba za ka warware sallah ne ka koma ka sake shaka ruwa a hanci za ka yi gini a kan yaqini shi ne kayi alwala ka shafa shi ke nan daman da mai shaitan ne kwakwanton yake zuwa wa kana marwatan fi safar fa hajat rihun fa ja'ala yaqulu man yuhaddithuna an rih wani lokacin Umar radiyallahu anhu yana cikin tafiya tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sai iska ta kada ma'ana guguwa ta taso sai yace ma sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wazi ba mu labari akan wani abu da ya shafi iska, ma'ana me kuka ji na wani abu da ya shafi iska daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah radiyallahu anhu sai yace fa balagani wa ana fi ukhrayatina, sai naji abin da yake faɗa ne kuma ina can ƙarshen mutane. Fa hasaftu rahilati, yace sai na zaburi dabbata. Hatta adraktuhu, sai da nazo na riski Umar. Fa haddathtuhu bima amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda buhuri, sai na bashi labarin abin da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin kadawar iska abin da za a faɗa. Ngani ko hadisin Muslim ne daga Aisha radiyallahu anha, yazo Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. To idan Umar radiyallahu anhu yana tambayar sahabbai akan irin waɗannan abubuwan, to kaga ya kamata idan mutum ya yi fatawa ko ya ɗauki wani abinda fatawa yana tafiya a kai, sai ya samu wani mai saɓanin wannan abu, to yana da kyau ka saurari shi menene madogararsa. Ba ka ce fa malam je ka riƙe abinka na riƙe nawa ba, ana magana abu ne ya zo daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu, aka ce ba a ce fanzuru fihi ba, ba a ce ku duba ku gani ba, ce wa ma atakum rasulu fakhudhu, abinda ya zo manzo ya ba ku ya zo muku da shi fakhudhu karba. Ba maganan wai mutum ya dinga shawari akan daukan abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aje shi, amma kaman ya cika sharuɗan da ake bukata, hadisi ne mai inganci, ya zo ba wani kokonto a cikin sa, to fakhudhu bihi, sai mutum ya dauka. To kaga shi yasa sabani yayi karanci a cikin sa, ngani ko, saboda yanayin yanda suke daukan wato shari'a, yanayin yanda suke daukan inda shari'a take fitowa. Yanzu ka ɗauki misali kaman Malikiya, misali yawanci wani zai ce ma ai abin da ya zo a cikin kibiya ne ko ne a halali na karanta ko kuma a cikin lawali na gani, abin da mai lawali ya faɗa ke, to duk abin da mai lawali ya faɗa shi ne daidai abin da masu ya zo a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alana shi ku ba ma kokonto a cikin ilimin su da ɗaukaka su waɗannan mutane, ngane ko, amma duk abin da ya zo ya zama ba shi bane ya zo da sabanin abin da wani hadisi ya kunsa na manzo sallallahu alaihi wasallam, sai mu aje ku wannan magana mu dauki wannan hadisi fa na ku su bini, sai mu dauke shi mu yi aiki da shi a cikin rayuwar mu. Kuma ko da kana cikin malikiya din, daukan wannan din shine daidai dan shine mazhaban maliki, idan sahha alhadith fa huwa madhhab, shine ra'ayin shi imamu malik, ma'ana duk wata magana da fashin baki da za a yi sai imamu malik ya ce in fa har hadisi ya inganta to shikenan da wani, to me ya rage ma kai kuma, misali kai da kazo dan bayan da zaka dinga leke ko ka dinga ce, sai a rufe wata matsala a rike ta gam ba gaba ba da kaman kusa an buga ta a kasa ko ba ta mutu, ko saboda haka da zaran a biya zo shikenan, ai kusa akwai dalilin da zai sa a cire ta a sa wata, ko kafa yanzu ta kujera in tana rawa za a cire kusan da kujera duk a canja kafar a mayar da wata, ko ba a yi, ko sai a ce shi kenan dan kafar da take rawa haka za a ci gaba a mata fosfalima a yi nan a buga can kar a canja ta, da ana samun canji. Shi yasa kamar yadda ya gabata a gabatar wannan Muhammad ibn Hassan al-Shaibani san da yin jariya da mutanen Madina su imamu Malik yake cewa wazali inda Abu Hanifa yana nan, to da ya bar wannan ya komo kan fatawoyin da imamu Malik ya bayar, mana saboda shi ma dalilai sun bayyana masa na cewa ji da wasu abubuwan da suka tafi a kai sabanin abin da yake nan, ngani ko, to yayin da mutum ya ɗauki da takamar fituhu yana mu'amala da shi, ba a hana mutum ya ɗauki hanyar neman ilimi ya bi ta wannan matakan da ake bi ba, in maliki ya yake ya fara tun daga abin da su kurkuri zuwa ya zo ibn rushd su ibn ashir biya karanta waɗannan ya bi matakan na neman ilimi, in gane ko, amma lokacin da har ya kai makuran da ya iya ƙarfin sanin dalili da yadda zai samu makama, to baya buƙatar kuma ya tsaya ya makare akan abu guda ɗaya, in har zai makare akan wannan abu guda ɗaya ya tabbatar ya san dalilin da yasa ya makare akan shi, har ya san mai da dalili sai ya zama mai bi ne kawai, in gane ko, sannan kuma a lokaci ɗaya a haka ɗin baya ana cewa kuma mu zo mu duba, yanzu misali in ka ɗauki hadisin riyadu salihin nawa ke manzaba ne, riyadu talibin misali wace man saba ne kuma hadisan shafi'iyya suke karantarwa me yasa ake karantarwa a masallatan mu ya kunshi sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba za a tsaya cewa wai imamun Nawawi dan shafi'iyya ba ne da haka mu yan malikiya ba mu ba ruwan madari ya zuwa ne wannan ba ta taso ba ngani ko haka nan gudugul maram littafin waye na ibnu hajar ne na wace mazhaba ne ana karanta ko ba karanta a zuwa me yasa ake karanta saboda sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka san ba dogara ne na duk abin da za ka karanta ngani ko umdatul ahkam nawai ha nayi ko ne ibnu kudama ne al-maghdi ko na hanabila ne na hanbaliya me yasa ake karanta hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnoni ne amma shi malamin dan hanbaliya ne sai a ce to shikenan duk wanda yake karanta ibnu kudama yake karanta umdatul ahkam dole sai ya zama dan hanbaliya dan yana karanta littafin hanbali amma ta duba a cikin hadisan hadisan suna cewa wannan ra'ayin hanbaliya ne wannan na malikiya ne wannan na shafi'iyya ne hadisai suna bayani ne akan hukunci na shari'a kaunuka ka taso ka santi wannan ka taso a cikin dabi'a ko cikin kaza ko gari da ake karatun malikiya ba ya hana cewa kuma ka karanta wasu littattafai na wasu da haka yana da kyau yan uwa su fahimci wannan zai ciwo ce duk littafin ba da aka zo da shi ko aji shi karku karatu to shi ahkamul janayiz nawai ne wace mazhaba ne malam albani yana da wata mazhaba ne me ya mazhaba shi shi ba malikiya ba ne ba shafi'iyya ba ne sai a dai to shi kenan me yasa ake karanta littafin shi to a cikin matsaloli na jana'iza din akwai sabani ko babu sabani a mazhabobi din amma in ka duba misali kamar littafin sa abinda kake ganin aliyazu sunna ta zo da shi haka ne sai kai aiki da shi amma ba za mu ce kawai shi kenan waɗannan littattafan duk ba wani littafi da za mu karanta ba sai dai mu zuku ba ba gaba ba baya a yi shekara ta yi misali a ce a hannun za a yi shekara ta shi ba ci gaba ba baya dole sai an samu ci gaba ngani ko dole sai an samu ci gaba ana samun ana fada da ilimi da sauransu ana kara fahimta ngani ko to haka ana samun kuskure ta bangarori guda biyu bangare na farko su sun yi wuce waje ne ce fa mun ba su wani littafi da ya sha mun malikiya ba to kafa kawo mana wani littafi ku sa mana to Qur'ani an tsari sha to sai maza ba ya sha ba idan da jojo yan malikiya ne ce to ni Qur'ani zan karanta da ku shi ne wace maza ba ne ko na wace maza ba ne yanzu arba'una nawawiyya makaranta nawa ne ba ake ba a karanta shi arba'una nawawiyya an san shi nawaye na imamu nawawi imamu nawawi dan malikiya ne ko dan shafi'iyya to me yasa ake karanta a kasar malikiya shi ma hadisan da suke cikin na malikiya ne ko na shafi'iyya ko hadisai ne wanda sun kunshi komai da komai ashe shi tafiya wato ko da kana mazhaba shi hadisan nan dole sai ka tafi ngani ko ba yanda mutum ya iya ya tafi da hadisai ya tafi da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wace irin mazhaba yake sai ya san wannan abubuwa na haka yan uwa da za su ce a daina karatun hadisai a daina karanta littattafan su albani a daina da wannan suna rage ma kansu wani alkhairi hadisi ma ka dauka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kana da dada ngani ko mun ta dauke shi kuma annabi da tabaka ka duk hadisi sai ka zo ka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na da nawa ka tsaya sau na wadancan da tattaban ka dauke su kana karanta su ta zuwa kafin ka fado kan salati ba sai ka dai ba mu ce mai ba sa yi ba amma dai tattafai ne da an yi su kamar zube ne haka saboda su wanda suka yi tattafan a daukar su cewa duk wanda zai karanta su ya san da yi a lokacin su kenan a yanzu ba haka bane yanzu ka je cikin tasha ka ce to shikenan duk wanda muka ka zo ka tara mutane a cikin tasha da dan kanu so da mai siyar da kaya da mai siyar da nama da waye da dan yinyon duka ka tara su ka ce dukkan ku zo da aradani a zo a sa aradani ana karanta shikenan zan yi ta muku fashin baki ne ba fassara zan dinga ba ku babu bayani saboda ku kun san bayanin kun san dalilin kana ganin daidai ne to su a lokacin su idan akwai da wannan ilimin kowa ya sani duk wanda ya dauka yana fara karantawa ya san ina ka zo a nan ba haka bane saboda haka dole yana buƙatar mutum ya dinga tafiya yana sanin makama in kai abu ka san cewa akan wani dalili ka gina shi kuma idan mun yi sabani da wani yana da kyau mu fahimce sa hadisin nan da nake kafa mishi hujja da cewa ya tabbata da wannan abu shi ya fahimci wannan hadisin ko ya zo mishi ko ya inganta a wajen shi ko bai inganta ba to idan muna ma juna haka za mu dinga ba juna hujja dan ba za ka ba ka kawai mutum shi bai san hadisin ba ka zo ka ce kai wani abun fa da kake kin sanar da kake shekara goma barna shi ba ka da sanar gani ko mutum yanzu ya ce to shi kenan kai wani shekarar da kai goma kana sallah kana sajja hannu duk sallar ba ta yi ba ana samun zuci waje haka ce duk wani wanda yake sallah yake sake hannu shekarar shi goma ko ishirin ya yi aikin banza dan ya bar sunna to wanda ya bar sunna cikin sallah yana da dadin sallah ko bai da ita sallar ta yi goma ta yi ba to ba ka da dalili ka ce wai sallar ta ba saboda ta yi shi wannan hadisan duk da kake bayanin su na ka daura hannun dama akan hagu bai san su ba ko kuma ya san su amma bai fahimci me suka kunsa ba da haka sai ka mishi bayani abin da hadisin ya kunsa har ya fahimta dalilin ya zo masa ya gamsu to shikenan a nan sai a nuna mishi cewa ga abin da yake daidai ga wanda ba daidai ba amma ba za ka zo ka ce sallar shi ba ta yi ba in gane ko sai muke tambaye ka a matsayin bin musalla wanda yake sake hannu shi ma ya tambaye ka a matsayin bin sallah wanda yake rike hannu saboda yana ganin kai ma abin da kake ka saba da dalilin sa ko da haka dukkan ku kuna bata ma juna sallah ne to ta wace ce daidai kenan ma'ana kana iya cewa wata ta fi cika saboda ita ce ta fi daidai da abin da dalilin ya zo da ita ko sai a ce to wannan ya cika komai da komai wannan kuma saboda ya bar abu kaza ina ganin cewa ya kamata da ya cika wannan abin da ya fi kyau shi kenan ba kan wannan za a tsaya ana ta ja da juna a shekara goma ana abu da yawa shekara 20-30 sai a wuce shi kenan a wuce wannan gabar ta fahimta na fahimta baka fahimta ba shi kenan wannan abin ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to shi kenan bai in ba za ka yi ba shi kenan ka bar abin da ya aikata shi kenan amma ba a tsaya ana ce ba sallar ta shekara 20 ba ta yi ba ko 30 ba ta yi to haka idan ana sabani sai a dinga sanin menene makamar sabani ka samu ma mutum uzuri lokacin da kuka yi sabani da shi in gane ko kuma ya fahimci wannan uzurin da kake mishi bayani dan wani duk yadda ka mishi bayani ba zai fahimci wannan uzurin ba ko bayanin da zaka mishi in zaka dauko Bukhari da Muslim da waye da komai har mu wata mali ka sauke mishi ka kawo mishi ba zai yadda ba to ya zaka yi da shi zaka shiga masallacin ne in ka ga ya zuga hannu ka kama ka daura saboda haka yana da kyau mu dinga fahimtar irin waɗannan mas'aloli to wannan masu wuce iyaka kenan su ce ai duk sallar ba ta yi ba to su ma waɗanda sai aka samu wani bangare su kuma su ce fa duk wani abu in ba a cikin littafi ka zai zo ba ruwa da shi haka duk wannan hadisan da kuke kawo a daina ma karatun wannan hadisan dan suna kawo mana rudani cikin abin da muka sani to kaga wannan babbar barna ce ka ce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo sabani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haskaka ba hanya ya daura ta kan abin da yake da amma ba ya kawo man sabani ba sai dai in shi wanda yake karanta ma hadisin shine yake kawo ma shi cikin sabani ko hanyar da ba daidai ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ma yanti ko anil hawa in wa illa wahyi yuha wahyi ne ta yaya za a yi wahyi ya kawo ma sabani ko anil wahyi kawo ma sabani shi yasa dai daga cikin magabata yake cewa shi fa a duniya bai ga yanda za a yi a ce an samu hadisai guda biyu sun ci karo da juna ba ya ce duk wanda ya ce ku hadisai guda biyu sun ci karo da juna ya kawo mishi shi zai mishi bayani ya ba shi amsa saboda ya san cewa duka wahayi ne in dai duka kuwa wahayi ne ba inda za su karo da juna dole za su tafi tare don mafitar su ɗaya ne a koma a san wannan ilimin kana yin ahadarinka ka kai mataki ka gama ishimamu ka gama shirfiya ka shiga risala sai ka samo masalihul bilal littafi ne na hadisi da yake baya ma dalilai na hujjar malikiyya a cikin littafin risala na bumari shi ke nan zai ta tafiya tare da shi lokacin ka fara sa ya to ai abin da yasa nake kaza saboda hadisi kaza ai to wannan hadisin da ka faɗa kuma ai ga matsayin sa ne inganci ne a ko an shafa hukunci da shi ko ya duk ga shi nan sabai suna sabani amma kuma sabanin su in aka gano inda aje shi sai ai ruko da shi yanzu da Umar suka samu sabani akan shiga gari ko fita a gari da aka samu hadisi cewa kar a shiga wasu sun ce to shikenan ku tunda ba za ku shiga ba mun ji kun samu sai mun shiga a'a da'awar sai suka kai da haka aka samu sabani aka samu alfasi aka samu dalili ya magance wannan abun nan sai a tsaya a kan aiki da shi sai a aje duk wani abu na tunani ko na san zuciya ko na waye sai a aje shi a gida sai a dau abin da yake daidai a yi aiki da shi Allahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allah'a emanet